Daga nan birnin Washington da ke Kundumar Columbia sashen Hausa na muryar Amurka ke zuwa muku kai tsaye kan mitoci 19, 16, 60. Abu ne mai da ke Jamhuriyar Najeriya za ku iya sauraron mu a tashar Biyu Afrik na zangon FM akan mita 102.5. A Jamhuriyar Najeriya har ila yau za a iya samun mu a gidan rediyon amfani da Sarauniya da Fara'a da FM Nomad da Zalal FM da kuma Niyya a birnin Kwanni. Sannan za ku iya samun mu ko da yaushe kuke so a shafukan mu na internet wato a voahausa.com ko kuma sashin hausa.com.
Muna so government ya ba
jama'a barkamu da sake saduwa da ku a cikin shirin mu na hantsi wanda ke zuwa muku da karfe 8 na safi agogon Najeriya da jihar Kamaru da Chadi wato 7 na safi kenan agogon Ghana 3 na dare a nan Washington DC. A cikin shirin namu ne yanzu za ku ji cewa ana ci gaba da samun ƙarin kungiyoyin da ke nuna goyon bayan su kan batun sake wa Najeriya fasali ciki har da kungiyar nakasassu rashin Abuja.
Muna so government ya ba mu goyon baya don mu ma muna so mu tamake kanmu. A cikin mu akwai muna da yaran da suna so su je makaranta.
Da fatan za a mana afwan kutsan wannan sauti tun da farko. To har ila yau a Najeriya kungiyar Fulani ta kauta lahauri na shirin samar da wata kasuwar shanu a arewacin kasar. Maimakon su rika kai su kasuwannin kudancin kasar, ko menene dalilin su na kafa wannan kasuwa?
Za a gaba Fulata na dauki saniya. Ya bi hanya kafin ma ya kai sai an karbi rabin kudin saniya a hannunsa. Ko karshen ma a ce barawo ne. Kuma daga ruga ya dauko.
Muna kuma tafa da wasu daga cikin ra'ayoyin da kuke bar mana a na'uranmu tun da bayanai da kuma sharhin jaridun Jamhuriyar Nijar. Amma fa duka sai kun sha labaran duniya.
Assalamu alaikum jama'a. Yunkurin jam'iyyar Republican na yi wa dokar kiwon lafiya kuskuriba ya kara samun koma baya. Domin kuwa an samu ƙarin wasu sanatoci guda biyu 'yan jam'iyyar Republican a nan Amurka waɗanda suka ba da sanarwar cewa ba za su goyi bayan muhawara da ake son yi a kan dokar kiwon lafiya. Wannan mataki a zahiri ya kashe dokar kenan. A daren jiya Litinin, Sanata Jerry Moran daga mazaɓar jihar Kansas da Sanata Mark Lee daga mazaɓar jihar Utah suka gabatar da sanarwa daban-daban cewa ba za su goyi bayan dokar ba. Wannan waɗannan sanatoci guda biyu sun karu da wasu sanatocin jam'iyyar Republican guda biyu da suka haɗa da Susan Collins daga mazaɓar jihar Maine da kuma Rand Paul daga mazaɓar jihar Kentucky masu adawar da dokar. Da kujerun majalisar dattawa 52 a cikin 100, jam'iyyar Republican za ta gaza samun damar tabbatar da dokar ta na kiwon lafiya wadda za ta mai gurbin tsohuwar dokan. Ana sa ran duk sanatocin jam'iyyar Democrat 48 za su kalubalanci wannan dokar. Wannan ne karo na biyu a jere da McConnell na jam'iyyar Republican bai yi nasara na tabbatar da wannan dokar ba. Wanda a baya ya soke ƙuri'a a kan ƙudurin dokan a watan da ya gabata don rashin nasara.
Gwamnatin Amurka ta sake tabbatar da cewa Iran tana mutunta matsayar makaman nukiliya ta shekarar 2015, matsayar da shugaba Donald Trump ya bayyana a zaman mafi muni da aka taɓa cimma. Manyan jami'an gwamnati sun faɗa a jiya Litinin cewa sakataren harkokin wajen Amurka Rex Tillerson zai shawarci majalisun ƙasar cewa bisa ga bayanai da ma'aikatarsa ke samu, Iran tana cika shuruɗan wannan shiri. Karkashin dokokin Amurka, tilas ma'aikatar harkokin wajen ƙasar ta yi wa majalisar dokoki bayanin yadda Iran ta mutunta ko kuma ta bi ka'idar matsayar da aka cimma ta nukiliyar a kowane watanni uku.
Waɗannan labaran na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Amurka ta yaba wa ƙungiyar tarayyar Turai da ta ɗora takunkumi a jiya Litinin akan wasu manyan jami'an sojan Siriya da masana kimiyya 16 da suke da hannu a harin makamai masu guba da aka karwa fararen hula a ƙasar. Jami'ai 16 da aka ɗora wa takunkumi za a harabta musu shiga ƙasashen Turai kana a hada su amfani da kadarorinsu da ke Turai. Sakataren harkokin wajen Burtaniya Boris Johnson ya ce wannan mataki na jiya Litinin da ministocin kungiyar tarayyar Turai suka ɗauka ya dace kuma ya ji daɗin cewa ministocin za su haɗa kai su mai da hankali akan wannan batu. Majalisar Ɗinkin Duniya da kungiyar hana amfani da makamai masu guba suna gudanar da wani bincike na haɗin gwiwa akan harin makamai masu guba na watan Afrilu da aka kai akan garin Khan Shaykhun a Siriya wanda ya kashe akalla mutane 87.
kusan mutane 40,000 mazauna yankin British Columbia dake yammacin kasar Canada ne suka arce daga gidajensu saboda wutar daji mai tsanani da hukumomi suka ce za ta iya ƙara ta'azzara. Daruruwan jiragen saman sojoji da dubban ma'aikatan kashe gobara ne aka tura yankin a kokarin kashe wannan wuta. Australia ta aike da ƴan kwana-kwana guda 50 su taimaka wurin kashe wannan gobarar. Kimanin mutane 40,000 aka tada su daga gidajensu musamman wani karamin gari da ake kira Kamloops. Kungiyar bada agaji Red Cross ta Canada ta raba kayayyakin taimako da gado masu yawa don taimakawa mutanen garin. Wuta tana ci a wani yankin arewa maso gabashin Vancouver da British Columbia tsakanin kilomita 150 zuwa 350 tuni aka ayyana dokar ta ɓaci a wannan yankin. Kodayake ma'aikatan kashe gobaran sun kashe wutar a makon da ya gabata, amma yanayi mai zafi da iska mai ƙarfi da kuma walƙiya sun sake tada wutar.
Wakilin Majalisar Ɗinkin Duniya a Iraki Jan Kubis ya bayyana damuwarsa ga ƙarin hare-haren ramuwar gayya akan fararen hula a birnin Mosul akan wanda ake zaton suna da nasaba da ƙungiyar IS biyu bayan 'yan tarda birnin. Jan Kubis ya faɗa wa kwamitin sulhu na Majalisar Ɗinkin Duniya a jiya Litinin cewar akwai ƙaruwan azabtarwa da ake yi wa mutane da ake zaton suna da alaka da 'yan ƙungiyar IS. Ya ce ana ci gaba da kore 'yan Iraki da ake ganin suna da nasaba da mayakan na ƙungiyar IS, ana kwace musu gidaje kuma ana ɗaukar matakan ramuwa da fansa a kansu. Kubis ya yi kira ga Prime Minister Iraki da ake kira Haidar Al-Abadi da ya gaggauta ɗaukar mataki na hana waɗannan hare-haren. Yana mai cewar kai hari akan fararen hula babu isasshen hujja, keta ka'idojin tsarin mulkin Iran ne, da kuma karya alƙawarin da ta ɗauka na mutunta dokokin ƙasa da ƙasa.
Labaran duniya kenan ku saurara daga nan sashin Hausa na muryar Amurka birnin Washington DC. To a Najeriya ana ci gaba da samun ƙarin ƙungiyoyi da ke nuna goyon bayan su kan batun sakewa ƙasar fasali kamar yadda ake ta muhawara a kai. Wakilinmu Madina Dauda ta haɗa mana wannan rahoto da za ku ji.
Muhimmin batu da ƙungiyar ta ce za ta miƙa wa mahukuntan ƙasar shi ne tanadin da kashi 299 na kundin tsarin mulkin ƙasa ya yi, inda ya ce Abuja tana matsayin jiha ne. Don haka 'yan ƙungiyar OIDA suka nuna buƙatarsu na zaɓen gwamnansu da ma waɗanda za su wakilce su a majalisa. Fasu Ɗanladi Jeji shi ne shugaban ƙungiyar OIDA.
Ai, kundin tsara ta ce shugaban ƙasa shi ne gwamna na Abuja tun zuwan Buhari. In ya kira executive council ba wani a cikin mutumin Abuja yana tare da shi, amma wai zai kawo minista da ma kai ne gwamna.
Yaya Fasu Jeji yake kallon kiraye-kiraye da ake yi na raba ƙasa?
Ai, abin bai yi ba. Wannan fushin ba shi bai taimake mu ba. Tun da Allah ya riga bari mu muna nan, kowa ya kama addininsa, kowa ya kama ƙasansa, kowa ya kama yarensa, amma mu zauna lafiya, amma mu rufu wannan ba zai kawo mana amfani ba.
Ƙungiyar na ƙasar suna Abuja sun ce suna da kukan da suke son a sa a ƙudurin da za a miƙa wa gwamnatin Najeriya. Yakubu Festus shi ne wakilci ƙungiyar na ƙasar sun.
Muna so government ya ba mu goyon baya don mu ma. Muna so mu tamake kanmu. A cikinmu akwai muna da yaran da suna so su je makaranta. Akwai wasu already suna cikin makaranta din, amma muna same shi da wahala. Dan akwai manoma a cikinmu. Za a iya ba mu taki ko tractor. Abu na biye shine muna so scholarship wanda suna cikin makaranta. A ba mu scholarship sale na mu ma mu cigaba da koyon wato karatunmu.
Mata ma sun bayyana kokensu a yadda ake kin ba su dama su taka rawa a siyasance. Da farko ga Honorable Esther Tawasini.
Na farko muna son yancin a mata. Din haka zo batun siyasa sai su ga kamar mun ba mu san komai ba. Komai ilimin ka maza sai dai mun zo na baya. To kin ga ai wannan bai yi ba. In ta zo kuma batun gida mu ne komai. Kai zaka san yara za su ci abinci. Kai zaka san har miji zai ci abinci. To ki ga na mace da ta tafi makaranta za ta dawo ta yi ma miji abinci da kinsa gida ta duba yara ta yi komai da komai. Amma duk da haka in har za mu iya mulke gida tare, ai dole za mu iya mulke anguwa, za mu iya mulke jam'iyyarmu da inda koma menene da ya kamata.
Sai Hajiya Fatima Muhammad Azzaki,
muna son mu ga ma mutane jama'a gabaki da cewa mu a FCT muna da mata da manya mu da kanana wanda kuma manyan makaranta, muna da ilimi da zamu iya tsaya a kowace irin takara abin da ya kama daga councilor chairman hatta senator a FCT a butun mata. Kuma kin ga yanzu da mazajen mu wanda su ba su yi makaranta ba kamar su iyayen mu kenan noma suke yi, amma a wannan lokacin da yazo na ba a shiri tsakanin manomi da su Fulani ya zama damuwa gare su, kuma ba ma tsaya so ya zama damuwa da ke shafe mutanen mu na kauye sosai.
Wannan kira da kungiyar ƴan asalin mazauna binnin tarayya ta yi ya zo daidai da kiraye-kiraye da tsohon shugaban kasa Ibrahim Badamasu Babangida ya yi na cewa a gaggauta sakewa Najeriya fasali. Madina Dauda, muryar Amurka daga Abuja, Najeriya.
To kungiyar Fulani ta Kautal Hauri a Najeriya ta ce tana shirin samar da wata babbar kasuwar shanu a arewacin kasar, maimakon su rika kai su kasuwannin kudanci inda suka fuskanci kalubale da dama. Kungiyar ta bayyana hakan ne a wani taro da ta gudanar a garin Bauchi, kamar da za ku ji a wani rahoto da wakilinmu Abdulhamid Muhammad ya aika mana.
Matasan Fulani kenan a wajen taron kungiyar Fulani Kautar Hore na kasa da aka gudanar na karamar hukumar Toruwa jihar Bauchi. Ganawa da manema labarai, shugaban Kautar Hore shiyar Arewa maso gabas Alhaji Hashimu Abubakar ya yi bayani kan aniyar kungiyar na ganin ta kafa kasuwar saida shanu a arewa maimakon jigilarsu zuwa kudanci.
A yanzu muna kokarin kafa kasuwa na Fulani na shanu. Yanzu mun fara daga National, sunan kasuwar Mamaliya tana nan Tudu Wada a hannun Masaka, tsakanin Masaka da Kefi a jihar Nasarawa. Insha Allah wannan kasuwar ta karbi. Muna so duk jihohin Najeriya nan ya zamanto wannan kasuwar ta samu rasa kamar yadda Kautal Hore ta samu rasa. Ita ma ya zamanto ita ce uwar kasuwar Maliwa na Fulani na Kautal Hore na shanu ne uwa. Ko ina ba Najeriya kadai ba, duk kasashen Afirka. Domin din ba ba mu kirkiro ta ba, Fulani nan gaba za a samu masara. Za a gaba Fulani na ɗauki saniya ya bi hanya kafin ma ya kai sai an karbi rabin kuɗin saniya a hannunsa, ko karshen ma a ce ɓarawo ne, kuma daga ruga ya ɗauko ta.
Wasu matakai kuka so ma ɗauka domin tabbatar da cewar wannan kasuwa ta samu karbuwa a hajin gwamnati?
Matakan da muka ɗauka, na farko muna so mu haɗa hannu ne da gwamnati domin mu sama ma Fulani ƴancinsu na harkan kasuwanci.
Alƙalin kungiyar Kautal Hore na ƙasa Alhaji Yunusa Muhammad ya ce samar da kasuwar abu ne da suka fi so ganin hakan ya faru.
Mun fi son haka saboda tafiya ma daga nan a tafi a ce za a kai a ɗauki kayanka, kai ne da kayanka ka ɗauka, kuma haihe ka kai mu saya, mu samu wani wajen da za a keɓe mana a nan muna kiwo, mu je mu kai mu sai da kayan mu. Ya in ka tafi kai a ƙasan Yamurai fa yanzu parking motarka in ta yi faci ko kai faki fa sai ka biya faki, kuma mun je mun kai shanun ma wai su mu ba su iya dawowa. Mu mun fi so saboda barayi a hanya.
Mun fi son me ne?
Mun fi so a samu wani waje wanda in muna da bukatar sai da shanun mu za mu dauke su mu kai.
Shi kuwa Alhaji Muhammadu Hussein Buzaye, shugaban kungiyar Fulani Kautar Hore na jihar Bauchi, kiraye wa gwamnati kan ta bi kadin Fulanin da aka yi kisan gilla a jihar Taraba.
Saboda rayuwarmu ya zama wani iri, yau sai a kashe Fulani babu wani doka da za a ɗauka, sai abu ya kasance kamar tasuniya. Ka tuna baya lokacin Obasanjo da aka kashe mutane ba su fi 40 ko 50 sauke gwanna aka yi, ha yanzu sai a ce wai za a ɗauki mataki, abu ya zama tasuniya ne, bai kamata ba wannan abu.
Buhari Muhammad Murya Amurka daga Bauchi a Najeriya.
To kafin mu ci gaba bari mu shakata da wannan waka.
Kaya ya rabu mina nake ji idan dai kaga mutum bisa mota kana ga sutura kyakkyawa yana yi nike yawona yanzu hanna haudoki na hauke ke ina be sababu yanzu gani akan motoci na tabbata mu ni na nje ji
daya ya rahu ni na nje ji
kuma ko waya nike dangi ko tattaje ku ne me na kan ku kama ko wane gumi ne yake ji
daya ya rahu ni na nje ji
shata alhaji dan kadnawa yau ya dole ga ya zauna amma hakkin shi yanzu ne ma kai ya nyara gumi na nake ce
kai ya nyara gumi na nake
ce ani ma dodo gumi na nake ce
kai ya nyara gumi na nake ce
gama wa suna open sun zanna kan table sun kama rubutu wannan shi ma gumi na yake ce
kai ya nyara gumi na nake ce
ina gama no bi ya tabi gona
murgayi mamman shata kenan. Yanzu kuma sai batun noma, inda hukumomin tarayyar Najeriya ke ci gaba da neman hanyoyin da za su bunƙasa harkar noma a wani mataki na samar da wadataccen abinci a ƙasar. Samar da dam-dam a sassan ƙasar na daga cikin matakan da masu madafan iko ke bi domin a bunƙasa fannin na noma. Daga Ibadan, ga rahoton da Hassan Umaru Tambol ya aiko mana.
A kokarin da take yi na bunƙasa aikin gona don samar da isasshen abinci a Najeriya, gwamnatin tarayyar Najeriya ta yi alƙawarin samar da dam-dam a jihar Ekiti don bunƙasa aikin noma. Ministan aikin gona na Najeriya Dr. Audu Egbuni ya sanar da hakan a wajen taron da ya yi da manoma a birnin Ado Ekiti da ake kira town hall meeting a Turanci. Dr. Audu Egbe ya ce kowa na neman aikin gwamnati, matasa ga labari mai dadi, wai aiki ba abin da ke samuwa a banza. Audu Egbe ya kara da cewa gwamnatin tarayyar Najeriya za ta bada na'urori da rumbunan adana amfanin gona ga manoma a fadin Najeriya don su bunƙasa noman abinci. Ministan aikin gonar na Najeriya ya ce gwamnatin Najeriya za ta kafa ma'aikatar sarrafa koko da manja a jihar Ekiti don bunƙasa amfanin su. Shiko gwamnan jihar Ekiti Ayodele Fayoshi ya ce gwamnatin sa za ta hada hannu da gwamnatin tarayyar Najeriya a game da aikin gona don jawo ra'ayoyin matasa ga aikin gona a jihar Ekiti.
The collaboration is to ensure that there's a synergy, because even if the federal government wants to help us and we're not available, but we are trying the party line, it's not going to help us. Everything they can do that we can do, as long as the common man gets the benefit.
Gwamnan Ayodele Fayoshi ya ce za su hada kai don a tabbatar da cewa akwai mu'amala, domin ko da gwamnatin tarayya za ta taimaka amma babu mu'amala ko ana sanya siyasa ba za ta taimaka ba, amma duk abin da za su yi za su yi, mu ma za mu yi, da yadda talaka zai amfana to shi za su yi. Yace ya kamata ana mu'amala da gwamnati domin samun taimakon gwamnatin tsakiya. Gwamnan Ayodele Fayoshi na jihar Ekiti yayiwa matasan jihar Ekiti alƙawarin ba su rancen kuɗi da filayen noma don su bunƙasa abinci. Manoma daga birane da ƙauyuka sama da 100 ne suka halarci taron na town hall meeting, inda suka rika zayyana matsalolinsu da irin bukatunsu. Hassan Umar Tambuwal, muryar Amurka daga Ibadan a Najeriya.
To sai kuma batun ilimi, inda malaman makarantun gaba da sakandare a jihar Niger Najeriya suka shiga wani yajin aikin na sai babu ta gani a wani mataki na gabatar da korafe-korafensu da suka ce gwamnati ta yi watsi da su. Sai dai gwamnatin jihar ta ce ta dauki matakan yin sulhu da malaman. Daga Mina, ga rahoton da Mustapha Nasiru Bazari ya aiko mana.
Malaman manyan makarantun gaba da sakandare a jihar Niger Najeriya sun tsunduma cikin wani yajin aiki na har sai abin da hali yayi daga ranar Litinin dinnan da ta gabata. Daga cikin manyan bukatun malaman dai sun hada da gyara albashinsu ya zama daidai da na sauran takwarorinsu da ke wasu jihohin Najeriya, sannan da kyautata yanayin makarantun da kuma duba matsalar rashin tsaro da suka ci ya addabi makarantun. Ga dai abinda wasu daga cikin shugabannin kungiyoyin malamai da ma'aikatan makarantar kwalejin kimiyya da fasaha da ke Zungeru suke cewa.
Sunana Comrade Isa Muhammad Abdullahi Loko Goma, ni ne chairman na Academic Staff Union of Polytechnics Zungeru chapter. Mun bi duk abin da doka ta ce a yi kayan ajiyaje aiki.
A cikin kalamanka kai maganar tsaro, wani ƙarin haske za ka mana akan maganar tsaro?
Ka sace-sace ne za ka ga ya yi yawa a makarantunmu. To kaga kuma wannan dalilin shi ne ba mu da
staff enough.
Ni Comrade Adamu Aliu Zakali, ni ne chairman na non-academic staff union na nan Niger State Polytechnic Zungeru.
Ama abin da ke ta mana da hankali mafi alan ma'aikata da aka samu aka yi training wasu sun kasance masu guduwa zuwa kaman kogi, kaman nan federal poly, kaman nan foot sun kokoma dan zaka ga mutun da masters, kai kana da masters ana biyan wannan kusan 300 a can nan kuma gashi an ma kasa kaiwa 150.
To ita ma dai uwar kungiyar kwadagon jarar Laijan tace ta goyi bayan malaman sannan tace idan har ba a saurare su ba nan da wani dan lokaci to su ma ma'aikatan gwamnatin jarar Laijan za su tafi yajin aikin domin nuna goyon baya gare su. Comrade Idris Indaku shine shugaban kungiyar kwadagon jarar Laijan.
Za mu ba gwamnati mako guda idan an banzar da su to za mu shiga mu ma za mu je solidarity kowa da kowa za rurrufe koina saboda an banzar da su.
Nayi kokarin jin ta bakin commissioner ma'aikatar ilimi ta jar Naija Hajjia Fatima Madugu amma lamarin ya ci tura. To sai dai ga abinda shugaban ma'aikata na gwamnatin jar Naija ya bagi Alhaji Sule ke cewa akan lamarin.
Na kira chairman na union din na College of Education chairwa yanzu ya same na office don da safin ma na tare da governor mu yi wannan magana kuma ya bani dama cewa mu je mu shirya da su kuma insha Allah duk abin da suke so din nan mun riga mun gama magana kuma insha Allah za mu.
Mustafa Nasiru Batsari murya Amurka daga Mina a Nigeria.
Yanzu kuma ga Sulaiman Muni Barma da sharhin jaridin Jamhuriyar Niger.
Zan fara shirin jaridun na wannan mako da jaridar Le Monde Aujourd'hui wacce ta ruwaito cewa kungiyar Amnesty International ta nuna damuwa a game da halin toye haƙƙin ɗan adam da aka shiga a Niger inda hukumomi suka kaddamar da farautar ƴan adawa da ƴan jarida da ƴan farar hula. Jaridar ta ambato jami'ar kungiyar ta Amnesty a yankin Afirka ta Yamma Kine Fatim Diop tana cewa tsare mutane saboda sun bayyana ra'ayi a shafukan sada zumunta wani salon rufe bakin jama'a ne da ya kamata a nuna damuwa a kansa, abinda kungiyar ke ganin zai iya haddasa wa Niger kuma baya a fannin mutunta ƴancin bil'adama. Jaridar Le Sens de l'Histoire na cewa ƴan fashi da makami sun addabi matafiya a baki ɗayan yankin Agadez, misalin yadda a baya-bayan nan wasu ƴan bindiga suka datse hanya a wani wurin da ke a nisan kilomita 180 da birnin Agadez kan hanyar zuwa Tawa. Jaridar ta ce wannan tarko ya rutsa da wasu motocin jigila car ko kuma bus kimanin uku da wata hayes daya dukkan su shake da fasinjoji sai wata babbar motar da kon kaya. Barayin su shida dukkan su matasa dauke da bindigogi sun gaya wa fasinjoji cewa kuɗi kawai suke bukata yayin da suka dora alhakin wannan al'amari a wuyan gwamnatin Niger wacce suke zargi da rufe hanyoyin da matasa ke bi don zuwa cirani. Suna masu cewa dole ta sa suka shiga wannan sana'a. A ƙarshe ƴan fashin sun roƙi fasinjoji su yafe musu kafin su arce dokar daji akan babura. Jaridar Lebanon ta ambato matar ba Amurkan nan Jeffrey Woodke wanne ƴan ta'adda suka sace a ranar 14 ga watan Oktoba na shekarar 2016 a garin Abalak arewacin ƙasar Niger tana mai tambayar halin da mijinta ke ciki. A wata bidiyo tana mai cewa mutanen da suka yi garkuwa da Jeff su tambaye shi lambarta ta waya ko su rubuta mata email domin sanar da ita abin da ke faruwa. Jaridar ta ce bidiyon da kungiyar ƴan ta'addan da Iyad Agali ke yi wa jagoranci ta wallafa a ranar 9 ga watan Yuli ita ce ta ƙara daga hankalin Madam Jeffrey Woodke domin bata ga mijinta ba a sahun turawa shidda da kungiyar ta nuna wa duniya cewa suna hannunta. Alhali a washegarin sace wannan ba Amurke, ministan cikin gida Bazoum Muhammad ya bayyana cewa a tunaninsa kungiyar Mujawo ce ta sace shi kuma tun a wancan lokaci askarawan Niger sun bi sawunsu zuwa wajen iyaka da kasar Mali in ji Lebanama. Sule Mumuni Barma, muryar Amurka daga Yamai a jamhuriyar Niger.
Yanzu karfe 3 na tsakar dare ne da minti 25 a nan Washington DC. Ga lokaci ne kuma da zamu kawo muku ra'ayin da kuke bar mana.
Assalamu alaikum sashen Hausa na muryar Amurka. Mai magana Baffa Adamare Fata daga karamar hukumar Gombe na jihar Adamawa, Nigeria. Abubuwan da suke faruwa a Maiduguri, jihar Borno, Nigeria na sabbin hare-hare da ake kaiwa ba kakkautawa na Boko Haram. Sai dai mu ce inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. To amma abun yana da daurewan kai. Shin me yasa ba za a dauki matakin sake kafa dokar ta baki a jihar Borno ba? Baffa Adamare Fata da karamar hukumar Gombe jihar Adamawa, Najeriya. Assalamu alaikum.
Assalamu alaikum. Shafin Hausa na America. Allah zai yi muku albarka. Ah, dan Allah ku taimaka ku isar mini da wannan magana a gun gwamnatin Najeriya. Cewar dan Allah dan Annabi, me yasa su kudu ga mutanen su annan amma mu ban magana za mu su ba mu damu da su ba suna zaune suna cin arziki. To amma mu namu a kudu ga su nan ana kama su ana walakanta su kaman ba ƴan Najeriya ba. Ka duba kurkukun nan na Badagiri yanda jama'ar mu aka kakkama su yara da manya. Abubakar Muhammad. Alhamdulillah.
Assalamu alaikum sashin Hausa na murya America. Ni ne Sani Balak dake guru Hausare a jihar Yobe, Nigeria. Ina kira ga matasan mu na karamar hukumar guru ku saurari kunnen ku, ku bude kunnen ku, ku ji bayanin da zan yi. Ya kamata mu waye a siyasance. Mu ne muke siyasar wahala, siyasar yunwa, siyasar talauci. Din Nigeria duk mutumin da yake jihar Yobe in dai an ce dan guru ne shi waye ne a siyasance. Amma mu san samarin mu na guru mu ne koma baya ba abinda muka amfana ribar demokradiya muna da wata huda a guru duk jihar Yobe inda yake guru ya samari samari suna siyasa ta ci gaba ku je Maiduguri ku gani samari suna siyasa ta ci gaba sai dai NRAB ya fito mu nuna cewa mai ta kallansa in sanata ya fito mai ta kallansa dan majalisa ya fito in sun tafi shikenan sun manta da mu mai ta wahalar banza. Ni ne Sani Balak dake guru Hausare a jihar Yobe, Nigeria.
Yanzu kuma sai labari a takeice.
Yunkurin jam'iyyar Republican na yi wa dokar kiwon lafiya kuskurima ya ƙara samun koma baya. Domin kuwa an samu ƙarin wasu sanatoci guda biyu 'yan jam'iyyar Republican a nan Amurka waɗanda suka ba da sanarwar cewa ba za su goyi bayan muhawara da ake son a yi akan dokar kiwon lafiyar a wannan mataki a zahiri ya kashe dokar kenan. A daren jiya Litinin, Sanata Jerry Moran daga jam'iyyar daga mazabar jihar Kansas da Sanata Mike Lee daga mazabar jihar Utah suka gabatar da sanarwa daban-daban cewa ba za su goyi bayan dokar ba. Wannan sanatocin guda biyu sun karu da wasu sanatocin jam'iyyar Republican guda biyu da suka hada da Susan Collins daga mazabar jihar Maine da Rand Paul daga mazabar jihar Kentucky masu adawar da dokan. Gwamnatin Amurka ta sake tabbatar da cewar Iran tana mutunta yarjejeniyar makaman nukiliya ta shekarar 2015. Yarjejeniyar da shugaba Trump ya bayyana a zaman mafi muni da aka taba kullawa. Manyan jami'an gwamnatin sun faɗa a jiya Litinin cewar sakataren harkokin wajen Amurka Rex Tillerson zai shawarci majalisun cewar bisa bayanan da suka tattara wato Iran tana mutunta ka'idojin yarjejeniyar.
Masauro da kamar kawo ƙarshen shirin namu a wannan lokaci sai kuma da misalin karfe 4 agogon Najeriya, Nijar, kamar da Chadi wato 3 kenan agogon Ghana. 11 na safe agogon nan Washington DC za ku ji wasu abokan aikin mu in Allah ya yarda da wasu sabbin shirye-shirye ciki har da shirin noma tushen arziki da masauro rahotanni daga sassa daban-daban da muka kirke wakilan mu. Yanzu madadin Babu Yakubu Makiridi ta ni gabatarwa da kuma Solomon Abo da ya hada mana shirin baki dinsa. Sai kuma injiniyar mu malama Zainab da Sadi ta mana sautukan da kuka saurara. Muhammad Lalo ke cewa auna lafiya daga nan sashin Hausa na murya Amurka birnin Washington DC.